السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. وجاءك الله تبارك وتعالى وندي ساكي قدر هدورمو أولنا مسلا شي من البركة ناء المهاجرون دومين شي قبال تفسير القرآن من جرمة inda muke tafsiri a cikin suratul baqara. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 228 insha Allah tabaraka wa ta'ala. Yau zamu tashi aya ta 229. Yau muna litinin 6 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai, fassarawa daidai, tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyi da kuma aiki da su. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
أيوة حياك الله. لا مجيء من يترجم وأن آوي بدابيو. الله تبارك وتعالى يتي الطلاق مرتان، سكي دأكي إيهم قومي بدابيوني دايا قوبيو، أما أن يكي أكو مجي بشد حالين يداو دما تلسى سينتا أولواني. Wannan aya an rawaito daga Urwa bin Zubair, yake cewa mutane sun kasance a farkon musulunci lokacin ba a sanya haddi iyaka na saki ba, sai mutum ya saki matarsa, sai ta zo dab da gama idda, sai ya ci ya mai da ita, inda ba sai ya bada wato sadaki ba. In ya dawo da ita bayan dan kwan biyu an zauna, sai ya sake sakinta, sai ta kusan gama idda ya sake mai da ita. Yana nufin wato ya bata mata ya cutar da ita. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da wannan aya, at-talaqu marratan, sakin da ake yin kome guda biyu ne fa imsakum bi ma'rufin ko dai ku rike su da wato kyautatawa da abin da aka sani a shari'ance na ilashin wato haƙoƙin su au tasrihum bi ihsan ko kuma ku rabu da su da kyautatawa au tasrihum bi ihsan ko wato ku rabu da su ta hanyar wato furta saki a fili ku rabu da su kawai Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halasta a gare ku ku dauki wani abu daga cikin abin da kuka basu na sadaki illa an yakhafa an la yuqima hududallah sai dai in kun ji tsoron cewa in suna jin tsoro su ma'aurata din ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba ko kuma illa an yakhafa ita matar tana jin tsoron cewa ba za ta iya wato tsayar da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ba an yi tasniya ne saboda kasantuwarta tare da miji aka ce an ya khafa wasu suka ce ana nufin ita kadai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wato kissar wato annabi Musa cewa nasiya hutakuma amma iya ba annabi Musa banda annabi Musa aka manta wato ainihin kifi din da ya manta kifin Khidir din ya tambaye shi ina kifin sai yace nasiya hutakuma suka manta kifin su alhali kuma mutum ɗaya ne ya manta tunda suna tare to irin sa ne wasu suke cewa an ya khafa illa an ya khafa Allah yuqima hududallah ana nufin ita mata din ita kadai idan ta ji tsoron cewa ba za ta iya tsayar da dokokin Allah ba wannan kuma malamai suke cewa ta sauka ne cikin sha'anin wata mata da ake ce da ita Jamila bintu Abdullah bin Abi Aufa ita wannan matar tana auren Thabit bin Qais ko ita ko Habiba binti Sahal kace ko dai wacce ko wacce mijinta shine Thabit bin Qais bin Shammas ya zanto batta san Thabit kuma wato yana munana mata yana ma dukanta taje ta ga mahaifinta cewa mijinta dinnan ku yana dukanta ga ma inda ya dake ta gurin ya tattashi ya kukumbura sai baban ta ce da ita ki koma domin ni ban na so ya zanto mace tana yawan korafin cewar kaza da kaza koma gidan mijinki ta koma abin ya sake faruwa ta sake dawowa ta ga yawan baban ta ce ta sake koma da ya faru na uku da ta ga baban ta baya daure mata gindi sai ta tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ga abin da yake faruwa mijina duka na yake ka zama inda ya dake ni Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika ya ce a je a kira Thabit da Thabit ya zo sai yake ce da shi me ya hada ka da iyalinka menene tsakankanin ku kai da matar ku me yake faruwa Thabit yake cewa wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan ma 'ala al ardi ma 'ala wajhi al ardi uhibbu ilayya minha ghayrak yace ya rasulullah na rantse da wanda ya turo ka ya aiko ka matsayin ka na annabi da gaskiya wa kenan Allahu tabaaraka wa ta'ala yace na rantse da Allah ba wanda nake so a kan kasa a duk duniya bayan kai sai ita kai ne dai nan ba dai kai nafi so daga nan sai wannan matattawa saboda haka ya nuna cewa shi dai na santa matar take cewa sai na ji tsoron kada ne annabi sallallahu alaihi wasallama na ji tsoron kada na masa ƙarya domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana masa wato wahayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta cewa kin ji abin da ya faɗa ta ce eh gaskiya ne ya rasulullah maganar gaskiya shine ni ban ma san wani miji da yake kyautata matarsa kamar shi ba gaskiya mutumin kirki ne inji ita wannan mata tasa amma dai ita ta gwada tana so ne kawai ya rabu da ita tana so ne ya sake ta batta son sa ne gaskiya tace ya rasulullah ina jin tsoron kada na halaka kada ya halaka da ni ya ne kada ki halaka saboda batta son sa sai Thabit manzana ce to kaji fa saboda ka sai Thabit ya ce to ya rasulullah dama gona ta na bata na aure ta in za ta dawo da gona ta khalas shikenan saboda ka manzana Allah ya gaya mata tace to in dai maganar gona ne ga gonarsa nan da dama sa da ita sai manzana ce Thabit karbi gonar ka kaji ya karbi gonarsa shine Allahu tabaaraka wa ta'ala yace illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum idan kuka ji tsoron cewa Allah ya kima hududallah ba za su tsayar da dokokin Allah ba ko ita matar ba za ta iya tsayar da dokokin Allah ba Allah tabaaraka wa ta'ala sai ce fala junaha alaihima fi mabtadadihi to babu laifi a kan su miji da matar cikin abin da ta fanshi kanta da shi idan matar ta bada kudi domin ya sake ta babu laifi a kan mijin in ya karbi wannan kudi din sai dai malamai sun yi maganganu cewa yanzu ka aure matarka shekara 10 da ta gabata ko 15 ko 20 ko 30 ko ma 40 ko ma nawa ne dai misali to yanzu ta ji cewa tana so ku rabu haka kullin za ta yi khulu'i za ta baka kudi ka rabu da ita to suke cewa yanzu wai suka ce za ka yi kiyasin kudin da ka kashe lokacin za ka aure ta ne ta baka wai suka ce a'a abinda za a yi shine za ka yi kiyasin yanzu in za ka yi aure auren kuma kamarta no za ka kashe yanzu kun kai shekara 10 da yin aure ta zan bazaura in za ka aure bazaura no za ka kashe wai suka ce a'a abinda yake faruwa shine kai ra'ayinka wacce idan kake so ka aure budurwa ko bazaura idan budurwa ce sai ka zara mata kudin da ake yin auren budurwa a yanzu kace to ki ban kaza in ta dauka ta baka shikenan ka rabu da ita na ba ta gane bayan da haka shi wato wannan shi ake cewa kulu'i haka kullum mace ta nemi mijinta ya sake ta sai kawai sake ni in tafi wannan haramun ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da ta tambaye mijinta ya sake ta ba tare da wata matsala ba ba tare da wani dalili na gaskiya ba to kanshin aljanna ma haramun ne a gare ta ballan tana ma ta shiga aljanna haka kullun ki ce mijin ke sake ki haka kullun la'alla ko kin hangi wani ko kin ga wata kawarki tana cikin jin dadi kin kai mata ziyara ki zo ki daga hankali sai an sake ki to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko kamshin aljanna ma ke banda ke ballan tana maka na shiga aljanna to kaga karshen asara kenan Allah ya tsare mu malamai sun yi sabani cewa shi kulu'i saki ne ko ba saki bane suka ce idan mutun ye biyo wato ya karbo kulu'i daga gurin matarsa da niyyar saki to ya zama saki hai law inda ni da kuma adadin idan ya karbo kulu'i da niyyar ya sake ta saki daya suka ce saki daya ya karbo kulu'i da niyyar saki biyu ya zama saki biyu ya karbo kulu'i da niyyar saki uku ya zama saki uku amma idan ba da niyyar saki bane wannan fasakh ne ba saki bane na fata an gane to idan aka yi wa mata kulu'i dole sai ta yi idda ko kuma za ta je ta auri wani ne kai tsaye yanzu gashi ta ba da kulu'i ne ko mijin bai ce saki yayi ba kawai kulu'i ne wannan to koda kulu'i ne koda bai faɗi saki bane dole sai ta yi idda na ba ta gane idda kuma shine abin da muka karanta a baya in mai ciki ce sai ta haihu in mai haila ce sai ta yi tsarki uku in bata haila sai ta yi mai wata uku na ba ta gane a fadin wato da yawa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi kulu'i ko da mutum bai furta ba kawai ana riga shi ne a matsayin saki idan da akwai ɗaya yanzu aka yi kulu'i to ya zama biyu wannan ita ce maganar Umar da Uthman da Ali da Ibn Mas'ud kuma ita ce maganar Sa'id bin Jubair da Ata daga cikin tabi'ai da kuma Hassan al-Basri da Sha'bi da Ibrahim an-Nakhai kuma wannan ita ce maganar Imam Malik da Al-Thawri da Auza'i da kuma Ashabur Ra'i wato malaman Hanafiya Ahnaf su ake ce musu ne Ashabur Ra'i kuma ɗaya ce daga cikin maganganun Imam Shafi'i wasu kuma sun tafi cewa ba a irga wato khulu'i a matsayin adadi na saki idan mutum ya khulu'i yana so ya dawo da matarsa za a iya dawo da wannan aure ko ba dama shikenan har abada in sun daidaita za su iya dawowa kuma na fata an gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tilka hududullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗancan al'amuran da aka bayyana mu na umarni da hani to dukkan fa waɗannan dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ne fala ta'taduha kada ku ketare iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare dokokin Allah tabaraka wa ta'ala fa’ula’ika kuma zalimun waɗannan wato su ne a zalime, ma’ana wanda suka zalunci kawuninsu. Ni aka ce zalunci ba ana nufin kawai ƙwarar wani ba, ka ƙi yin abin da Allahu tabaraka wa ta’ala ce ka yi sunan wannan abin zalunci, ya ce ka bar kaza ka ƙi bari sunan wannan abin zalunci. Allahu tabaraka wa ta’ala ce fa’in ɗallaƙaha, idan shi miji ya sake sakinta, bayan me? Bayan na farkon aya cewa at-talaqu marratan, saki dai guda biyu ne. To bayan guda biyun fa’in ɗallaƙaha, idan ya ƙara sakinta, to fala tahillu lahu, batta halatta ga shi wannan miji da ya mata saki uku, min ba'du, bayan saki na uku, hatta tankiha zawjan ghayrahu, har sai in ta auri wani miji wanda yake ba shi ba, sai ta auri wani. Na fata an gane, dole sai ta auri wani kafin ta koma. Wannan ta sako cikin sha'anin wata mata da ake ce da ita Tamima. Wasu kuma suka ce a Aisha bintu Abdulrahman ce tana auren ɗan kawunta, ɗan uwan mahaifinta yana da ɗa, sai aka haɗa su aure, ana ce da shi Rifa'a bin Wahab. Tana san Rifa'a, yana santa, zama yau da kullum aka rinka samun saɓani har zanto an samu saki har ɗaiɗaiɗai har guda uku. Da ya sake ta sai ta je ta auri wani, da ta auri wani sai kuma ya zama batta san wancan ɗin da ta aura. Ta zo ta gaya Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya Rasulullah, ni Abdurrahman bin Zubair, take cewa ya Rasulullah, wato ta je ta auri Abdurrahman ɗan Zubair ne bayan sun rabu da Rifa'a ɗin. Ta ce ya Rasulullah, ni Rufa'a ɗan baffana shi yake aure na, muka samu zaɓani suke na hasaki uku. Yanzu ga shi Abdurrahman ɗan Auf a ɗan Zubair ya aure ni, saboda haka na nemi kuma ya sake ni, ya ƙi saki na, alhali kuma zaman mu da shi babu daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta cewa to me yasa take cewa, ita ce ya Rasulullah, ai bashi da mazakuta ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi, sai ya ce ko kina so ne ki koma gidan Rifa'a? Sai ta ce eh ya Rasulullah, so ne ki koma can ne. Sai manzo Allah ya ce to ba zai yiwu ba, ki koma sai kun san juna da shi, idan ta ku ta haɗo ku haka kurin karas shi kenan. Bayan da haka sai ta koma gidan wato Abdurrahman bin Zubair, tana nan tana jira har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, ita kuma tana duniya. Sai na Abubakar yana zamtowa khalifa, sai ta tafi gurinsa ta nemi cewar ita fa a raba auren nan ita da Abdurrahman bin Zubair. Tana so ta koma gidan Rifa'a, mijinta na farko. Sai da Abubakar yake cewa a ki je ki, ai na san wannan qadiyar, na san wannan case din naki, tun lokacin manzo Allah yana nan na san wannan case din, ki koma gidan mijinki kawai sallallahu alaihi wasallam, ki koma gidan mijinki. Haka dai Aisha ta sake komawa gidan mijinta. Bayan sai da Abubakar ya bar duniya, lokacin sai na Umar sai ta taso da magana, ta sake koma gurin khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ta kai kuka cewa ita fa gashi gashi sai take ta koma gidan mijinta wancan, domin wannan akwai matsala fa. Sai na Umar ya ce kin ga na san duk abin da yake faruwa, lokacin Abubakar ma kin zo, in kika koma gidan Rifa'a sai na miki raje mu jefe ki zanyi. Tunda ta koma wata ƙara dawowa ba, daga nan ma ruwaya ta ƙare kamar yadda Abdurrazzaq ya kawo a cikin al-Musannaf ɗinsa. To kaga wani lokaci wato ɗan zafafa al’amura ɗin a inda suka dace yana da amfani. Ta zo manzo Allah ya mata nasiha ce ta koma. Sai na Abubakar, manzo Allah har ya yi murmushi ma ce ki koma. Sai na Abubakar ya ce ta koma, na san wannan kesin naki tun lokacin manzo Allah yana nan. Amma Umar tana zuwa ce in ki koma ni jefe ki zanyi kawai. Ya zuwa rajin zan saka a binne ki a fito da kanki a jefe ki kalas. Tunda ta koma ta ƙara magana, to lokaci mata idan suna yawan shakawa, suna yawan kawo kuka ko wani abu, in suka samu wani kawunsu ko wani yayansu mai zafi, sai ka ji an zauna lafiya. Za ka ga ko da a gidaje irin wanda suke ɗan yawa ɗin nan, wani an zo kaza wace shi sake dawa, za ka biye magana ba ya je ɗauko wayar wayarin ko ya ciro gaba, ana tattare shi kaza kaza, to in ta tafi sai ka samu tsit kuma. To irin wannan suna da ranar, suna da amfani, amma ba a so su yi yawa, kuma ba a so ya zama babu su. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa tilka hududullah wadancan al'amuran da aka bayyana muku fa dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ne yubayyinu hali qaumin ya'lamun yake bayyana su ga mutane wadanda suke wato suna sanin abinda Allah tabaraka suna da ilimin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce su da shi da kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su na'am
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
حياك الله الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء إذا كنت سكيمات فبلغنا أجلهن suka kusa kaiwa iyakar su ba ana nufin fa balagana sun kai din ba a sun zo gab da kaiwa iyakar gama idda fa amsiku hunna bi ma'rufin to ku rike su da kyautatawa shine ku sauke duk abin da ke kanku na haƙoƙin ku bakin gurgudu aw tasrihun aw sarrihunna bi ma'rufin ko ku rabu da su wato da kyautatawa wala tumsiku hunna diraran kada ku rike su wato kuna masu cutar da su li ta'tadu ku ya zama tuwa ta kun ketara iyakar Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaf'al dhalika Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsuhu haqiqa ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati Allah huzwa kada ku riki ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da izgilanci wa dhkuru ni'mat Allah alaykum kutina ni'mar Allah tabaraka wa ta'ala fa akan ku wa ma anzala alaykum min alkitabi kutina kuma abinda Allah ya saukar akan ku na daga alqur'ani walhikimati da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bihi wanda ake muku wa'azi da wato da shi alqur'ani ko da shi sunna ma'ana in aka yi wa'azi da alqur'ani dade yake da wa'azi da sunna in aka yi da sunna dade yake da alqur'ani shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ya'idukum bi yace ya'idukum bihi ma'ana domin ko wanda yana da karade wattaqullaha Allah tabaraka wa ta'ala yace ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa'alamu kuma ku sani cewa anna Allah bi kulli shay'in alim dalli Allah tabaaraka wa ta'ala ga kona abu masani ne subhanahu wa ta'ala wani mutum wato daga cikin mutanen Madina ana ce da shi Sabit dan Yasar ya saki matarsa da ta kusan gama idda sai ya dawo da ita ya sake sakinta yana nufin cewa bari ya cutar da ita saboda ta bata masa rai sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa idza talaqtumun nisaa idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna suka yi kusan kaiwa iddarsu qur'ani yakan zo da irin wannan uslubin yace kaza amma abin da yake nufi dab da kaza din am kuntum shuhada idh hadara al-yaqub idh hadara yaqub al-maut Allah tabaaraka wa ta'ala yace yahudawan madina ku kuna nan ne lokacin da mutuwa ta kusantowa annabin Allah yaqub amma sai yace me hadara lokacin da mutuwa ta zo masa amma lokacin ba ta zo ba abin da ake nufi ta kusa domin inda mutuwa ta zo ba zai ce da ƴaƴansa cewa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta bayana ba na ba ta an gani haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace ya kunu suka imani kutiba alaikum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khayran lil-wasiyyati lil-walidayni wal-aqrabin an wajabta muku cewa idan mutuwa ta kusa kun ga yene ya zama yanda ya zama to ku yi wasiyyaci cewa ba ku iya abiyo iyayenku kaza abiyo ƴan uwanku kaza kafin a saukar da ayar mai rabon gado kaga sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce idan mutuwa ta halarto muku ana nufin me in ta kusanto muku to nan ma fa balagana ajalahunna ana nufin sun yi kusan gama iddarsu to fa amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su ana nufin ku mayar da su karkashin aurenku tunda yanzu ba su gama idda ba bi ma'rufin da kyautatawa wasu kace ma'rufin din nan ana nufin me shine ku ce kun dawo da su shine ma'ruf din ku fada da baki ina fata an gane ba wai kawai domin idan mutum ya saki matarsa kuma saki ne raja'i ma'ana wanda zai iya dawo da ita saki ne ko biyu to kawai sai ya je sadu da ita to shikenan ta koma to shine malamai wasu suke cewa bima famsikuhunna bima'rufin ana nafin ba ta hanyar saduwa da su ba ku gaya musu da baki shine abin da ake nufi saboda faɗa musu da baki din yafi me mutunta su kenan bima'rufin din ana nafin wato ku rike su ko ku dawo da su ta hanyar kyautata musu mutunta su kuma yana daga cikin famsikuhunna bima'rufin ku dawo da su da kyautatawa domin riƙowa ku rike su da kyautatawa nan abin da ake nufi shine dawo da su kafin su idda din yana daga cikin ma'anar shine ku bi dukkanin protocols da ake bi wajen dawo da ita wato na magana da ahalinta dama wani sabani ne ya faru ko la'alla kai laifinka ne ko na makamancin haka kuka rabu to idan ka tashi dawo da ita karka ce kawai kuma ka bibbi iyayen sun ce ba za ta dawo ba ko wani wanta ya ce ba za ta koma ba ko wani kawunta kai kuma sai ga cewa ai kana da dama kawai shikenan sai kamar text na fa dawo da ki in zaki dawo ki dawo shi rabu da su duk abin da za su yi su yi in su wani mun taurin kai sai in ma kasu a kotu na akwai irin wannan abu mutum ya ji tunda yana da chance a saki ɗaya ne ko biyu kawai ba magana da je magana da iyayenta ko magabatanta kawai tunda yana da dama a shari'ance lalle kana da dama ka ce ka dawo da ita amma dama irin wannan an fi ne in tana idda a gidanka dama to wani fa wace abin da ya faru din ya riga ya faru na fa dawo da ki wannan daga kai sai ita ne amma tana gidansu ya kamata me kaje ku yi magana da su ba kullun kawai kai mata text na dawo da ki ba kawai ka tafi tafiyar ka ba kawai wata kila ka mata text kuma ka tafi Taraba ko ka tafi Lagos ni so ta sai na za ta yi amma dai kara ka dawo ita ba ta sai ta auri wani ba kara ka allaka ta kawai to irin wannan bashi daga cikin wato dawo da su bi ma'ruf kaje ka samu magabatan ta ku yi magana a daidaita magana sannan ta dawo ko ka shaida musu cewa to wani abin da ya faru ya riga ya faru a yi haƙuri wace kana dawo da ita to gaskiya akwai zama in wani ya dawo ka dawo ga wani mu zauna ko da dare ka dawo mu zauna duka wannan yana da kyau sai a zauna a gaya mata kurakuranta a gaya ma kurakuranta shi kenan wala tumsikuhunna diraran Allahu tabaraka wa ta'ala ce kada ku rige su mana ku dawo da su din kenan biraran domin ku cutar da su li ta'tadu dan ku ketare iyakar Allah tabaraka wa ta'ala wajen cutar da su wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kansa domin duk wanda ya saba Allah tabaraka wa ta'ala ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwan kada ku rike ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da izgilanci Allah ne ya ce ku yi haka kada ku cutar da su to kada ku cutar da su Allah ce kar ku rige ayoyinsa da mai izgilanci kuma duk lokacin da aka sami sabani tsakanin miji da mata idan mijin ya sauke abin da yake kansa idan dai laifin matar ne aka rabu to zaka ga ita take shiga cikin jarabawar tana so ta dawo ko kuma ta samu jarabawar auren gaban ta da bai kai ka ba amma in kai ka zalunce ta kai kuma sai ka sami jarabawa kai mata daga dagon da ma ita din واذكروا نعمة الله عليكم كنتنا فنعمة الله تبارك وتعالى لياكم وتنعمة إيمان تندي باكو إيمان أن كفتنا ونن كوايي غدي كغن كمسلمين إيمان ونن إتشي مفي جرم النعمة كغا كنا صلى كنا الولاء كنا أزمي كنا كذا كنا كذا na ayyukan addini Allah tabaraka wa ta'ala ce ku tuna fa wannan nawa ne waɗanda ba samu wannan ni'imar ba zaka ga rayuwarsu ma cikin wahala ana sanyi amma ba za ta isa hijabi ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai mata ni'ima kyauta ta imani din ba ballan tana ta cewa ya kamata ta jikinta duk sanyi haka za ta tafi ana sauro ta fita bayan magriba kuma sai ta cizon kafafunta kuma da skill ta fita duka wannan yana daga cikin mai ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ce ku tuna ni'imar Allah fa akanku wa ma anzala alaikum min alkitabi da abin da ya saukar akanku na alqur'ani kuma alqur'ani ba karamin ni'ima bace ka karanta harafi daya lada goma na fata an gane babu lafiya kuma a karanta alqur'ani a samu waraka duka wannan me ni'ima ce a karanta alqur'ani a gane yanda za a haɗu da Allah tabaaraka wa ta'ala na yi lafiya duka wannan ni'ima ce a karanta alqur'ani a gane cewa in an yi kaza za a shiga wuta sai an nisanci kaza duka wannan ni'ima ce wa ma anzala alaykum min alkitabi da abin da ya saukar kanku na daga alqur'ani wal hikma da kuma wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan wato raddi ne ga waɗanda suke cewa alqur'ani kawai Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmata yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata yana karantar da su alqur'ani da kuma sunna bayan da za a yi ka fahimci alqur'ani din sai da me sai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da za a yi ma ka zama musulmi sai da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ce kawai za ka yi musulunci ka aje manzon Allah a gefe to ba musulunci za ka yi ba sunanka ba musulmi ba baka isa ka gane me a cikin alqur'ani ba sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baka isa ka yi sallah ba sai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma in ya zanto baka sallah yaya ai ka ba musulmi bane duk wanda baya sallah ba musulmi bane ba alqur'ani yayi magana akan cewar ayi sallah to ya za a yi sallah ya dai magana cewar ya mar misali ya maryama qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rak'in ayi sujjada ya zo qur'ani ayi ruku'u ya zo qur'ani amma a dago daga ruku'u babu a dago daga sujjada babu to kaga ya mutun zai sallah kenan ma magana yin sallah in ko mutun yace zai bi wannan ayoyi da suka magana ko wannan ayar da ta magana akan yin ruku'u da yin sujjada in dai da gaske yake yi to da amma huta daga sharrinsa domin da yanzu kowa ma ya kare a cikin su da kowa ma ya mutu saboda kowa sai ruku'u kar ya dago tunda qur'ani bai ce ya dago ba kaga in mutum bai dago kuma tsaya haka bai ci ba bai sha ba karshe sai ya mutu shikenan sun kare to saboda kamar matsalar shine wanda suke wannan da awar rashin bin qur'anin ne da suna bin qur'ani da ma babu su qur'anin ma ba su yi da shi domin da sun yi da shi da babu su ai da an sun yi ruku'u za su kara dagowa ba sai dai su mutu haka to da shikenan sun kare kuma an huta to duka waɗannan wato akidoji ne munana ba na musulmai ba tun wato karnukan farko farko fa akwai irin waɗannan wato missionaries din wanda suke hada abu su taso da duniya shi mai ƙarfi wanda yake mai kuma sirri wato aqsa na kololuwa wanda zai wahala mutum ya gano abin sai dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana amu tun lokacin farko farko waɗansu suka shirya daga wajen Morocco suka tafi Madina annabi sallallahu alaihi wasallama Madinatul Munawwara suka sami gida da tarin dukiya fa suka je suka zauna lokacin wato wani sarki na musulunci daga a Masar Nuruddin Zanki suka taso daga wajen Morocco kristoci ne kuma suka shirya za su je su ɗauko ga wato jikin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabarinsa za su zaro shi amma ba a sani ba da suka tafi suka sami suka tafi da dukiya mai yawa cikin Madina suka sami gida aka ba su masauki suna zuwa masallacin annabi su zo rauda su yi nafilfili kullum azumi ake a zo masallaci a yi ta karatun Qur'ani a yi ta nafilfili su kuma gidajensu ga kuma dukiya mai yawa suka rinka raba mutanen Madina dukiyoyi idan mutum yana da matsala ce ka je gidan waɗannan baƙi ya ɗauka su baya mutanen ƙwarai dai a zahiri ashe wani shiri aka yi ba ma musulman bane ashe gaba ɗaya to ga waɗanda suka halarci mai tafi ne inda suke bayyana abin ƙarshe ma dama shi ma musulman bane ya zo yana ta karatun Qur'ani yana ta kaza yana ta kaza wanda tije ta gaya mai ce shi tunda yaje an masa rubutun sha a kansa aka masa tankula aka masa rubutun sha aka wanke aka bashi ya sha sai tun daga nan ya tsorata shi rubutun sha ne amma tankul din sa aka masa aka wanke sai yana zuwa aka masa ga mai aski sai aka masa aski aka mai kansa aka rubuta aka wanke a ƙwarya aka ce taushanye sai tun da ga sha wannan rubutun shan akan tankul din sai ya ce kai sai ga mai ce tun daga nan shi ya ce ka wannan abin fa ba daga Allah bane ba na Allah bane wannan al'amarin to saboda su waɗancan wancan sarki ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da shi anqizni min haula ka jaye ni ka nisantar da ni daga waɗannan mutane ya nuna min wasu mutum biyu dama kullun yakan tashi yayi sallah ya koma bacci dan sake dan raka'a biyu hudu ya sake koma bacci da yayi ya koma bacci ya sake mafarki manzo Allah ya ce masa ka tashi ka tsiratar da ni daga waɗannan fa ya farka a firgice sake alwala ya sake sallah ya sake koma bacci sai da yaso uku ana ukun nan yana yi yana da wani wazir wani sakataren sa ya kira shi cikin daren yace kai ka faji gashi abin da ne farki yace a to in haka ne ai baka ci ta zama ba ai yanzu ya kamata ka shirya ka tafi Madina a yanzu a daren nan daga Masar ya shirya ya hada tawaga ba a fi mutum 20 ba aka dauki dukiya mai yawa wannan wazirin nasa ya taba shawarwari yace mu dauki dukiya mai nauyi mu tafi da ita ana zuwa aka sako masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zauna shi wannan sarki ya fara tunani me za a fara wannan waziri ya ba shi shawarar cewa ka bada umarni a rubuto sunan kowa cewa za mu raba kyaututtuka ne da sadakoki ya tara mutanen Madina an zo sallah ce ko a rubuto kowa kaf mutanen garin nan mun zo da dukiya ne za a tallafa wa al'umma mutane kuma suna jin labarin cewa Nuruddin Zanki ya zo akarin kasuwa a matsayin sa na sarki saboda haka aka rinka taruwa ya sa lokaci aka rinka raba wannan dukiyoyi yana rabawa yana kallon wancan abin da ya gani a farki Allahu tabaraka wa ta'ala bai shafe siffar a cikin zuciyarsa ba yana ganin in ya ga waɗannan mutanen zai gane su biyun nan yana rabawa ya ga kowa ya kare shi ina waɗansu aka ci kai ba kowa sai dai aka rinka kwakulo wani a ranar bayan jiya ma wani ya dan je gona wani kaza kakaf sai da kowa ya kare ya ce afakwai saura a zarna aka ce ai kowa ma ya kare suka shawarta ce ban ga mutanen nan ba ya sake bincike ba kowa aka ce ai a garin Madina ba wanda bai zo nan ba a waɗannan kwanakin ya karba sai dai wasu baki su kuma waɗancan ma ba sa bukatar kyauta ba sa bukatar sadaka su ma bayarwa suke kuma mutane ne waɗanda suna gida suna ibada kawai abin da yake kawo su nan haramun nabawi shine su zo su yi nafila su yi nafili a nan rauda ya ce to aje a kira su su ma su zo aka ce ai ba sa bukatar komai wannan sai dai su bayar ya ce a kira su su ma mutane suna gani to yanzu ya za a ce waɗannan mutane su ma mala'u ne a za a ce musu me kenan a ce zo su karɓi sadaka ko su karɓi kyauta ko su karɓi hadiyya ya za a yi suna ana zuwa aka je suka ki zuwa ya ce a to ai sai mu je gidan can sai ga su an zo da su ana zuwa ya gaya wa wuziri shi kaga wannan mutane wallahi suna gani shikenan aka tafi gidansu ya ce a tafi gidan inda na suke zaune aka ce ga can aka ce a tafi mutane suka zanto wato abin ya mustagribin abin ya ba su mamaki sosai ya za a ce a je gidansu ana zuwa ya rinka binkicen gidan nan ya rinka sacin bai ga komai ba ya yi ta bincike ya duba sama cikin ɗakuna cikin ina ne bai ga komai ba can da shi da wazirinsa tunda su sun san me yake faruwa su kuma mutanen Madina ba sani ba can sai ya ɗaga wata shimfiɗa a cikin ɗakinsu wata karauni sai ya ga wani wawa keke rami da ababen tono a ciki aka leƙa ga ɗan rami ne nisan sama ya yi yawa ya zo dabda jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin kuma me sai kabarinsa tunda kabarinsa a jikin masallacin ne tunda ɗakin Aisha ne suna gab su zare shi sallallahu alaihi wasallama zuwa gidan da suke sannan su haɗa kayansu kuma su ce sun koma su tafi da shi kaga kenan me al'amarin zai zamto yanzu jisman jikin annabi sallallahu alaihi wasallama yana hannun wanda suke ba musulmai ke ka duba wannan shiri fa suka zo ana murna mutanen kwarai komai suna yi karshe da yasa aka kama su sai ya ga mutanen Madina ga fa abin da ya faru gashi abin da yake tafi da mu gaba daya tun farkon kissa din abin ya bada mamaki aka tsananta bincike akan su ku suwa suka ce wallahi mu ba musulmai bane ba gaskiyar lamari amma dai gashi shirye-shiryen da aka yi gashi to kaga idan za a yi wancan shirin har aje a tunkari jikin annabi sallallahu alaihi wasallam daraja to kuma za a yi shiryawa don wa dauki hankulan mutane saboda an san mutane suna son alqur'ani a ce ai kawai alqur'ani kawai a rena qur'ani ne a ce za a rashi da hadisin manzon Allah ai rashin mutunta qur'ani ne rashin mutunta makarantar qur'ani ne amma wannan ba akida ce ta musulunci ba ya za a yi wanda ya zo da qur'ani kuma a ce ban da shi a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ka kare to Allah tabaraka wa ta'ala ce ku tuna ni'imar Allah akan ku batun da ya ba ku imani ya saukar da alqur'ani akan ku ya kawo ga sunnar manzon Allah duka ku tuna wa'annan ni'imomi fa ya'idukum bihi wanda ake muku wa'azi da su alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wattaqullaha ku dukuran Allah tabaraka wa ta'ala wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani ne Allah tabaraka wa ta'ala ga komai alim masani ne subhanahu wa ta'ala na'am
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
حياك الله الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna suka kai ga ƙarshen iddar su fala ta'duluhunna kada ku hana su an yankihna azwajahunna wato ku hana su su auri mazajen su na baya din idza taradaw bainakum bil ma'ruf idan sun yi yarjejeniya tsakankanin su bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani zalika yu'adu bihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan abin da aka gaya muku wancan al'amari da aka fara cewa kada ku hana su yu'adu bihi to ana muku wa'azi da shi ana wa'azi da shi man kana minkum ga wanda ya zamto daga cikin ku yu'minu billahi yana mai imani da Allah wal yawmil akhir yana kuma mai imani da ranar lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalikum azka lakum haka din kuma yafi alkhairi gare ku wa adharu kuma yafi sarki wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake sanin komai da kowa da komai da ka sani wa antum la ta'lamun amma ku ba kwa sani subhanahu wa ta'ala akwai wata mata ana ce da ita Jamila binti Yasar tana da dan uwa ana ce da shi Ma'qal bin Yasar al-Muzni ita Jamila binti Yasar wannan dan uwa nata Ma'qal bin Yasar al-Muzni shine wanda ya dauki nauyin wato aurar da ita ya aurar da ita ga wani ana ce da shi Baddah Abil Baddah sunansa Asim shi wannan Asim sai suka samu sabani da Jamila sai sake ta da ya sake ta sai ta dawo sai ran Ma'qal dan uwanta ya baci ganin yanda yayi iya bakin gurgudu wajen bashi aurenta da kuma kyautata mu'amalarta da take masa amma sako masa ita da ya sako ta sai ya zamto ta zo ta gama idda domin anan wa idza talaqtumun nisaa fa balagana ajalahunna wannan fa balagana ajalahunna ba irin wata ayar bane wancan ana nufin sun zo gab wannan kuma ana nufin sun gama idda fa balagana ajalahunna sun kai karshe sun gama iddar su to bayan ta gama idda sai ta nemi ta koma ma'ana sai ya nemi mijin kai ya dawo yana sake neman aurenta zai ba da sadaki ya sake sabon daura aure sai shi wannan dan uwa nata mai suna Ma'qal Ma'qal sai yake cewa shi bai yadda ba yace masa dan me na mutunta ka na baka aurenta na kawo maka har kayan shimfiɗi na kawo maka nama kaza amma ka je ka sako ta kuma yanzu ka dawo kana sake sabon nema saboda ka tashi ka tafi ni ba za ta koma ba to ita kuma Jamila tana so ta koma gurin mijinta shi ma kuma mijinta yana so ta koma shi sa ma yazo sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan aya idza talaqtumun nisaa idan kuka saki mata suwa ake nufi ku musulmai wannan ana nufin ku mazaje fa balagana ajalahunna suka kai karshen iddasu fala ta'duluhunna kada ku hana su ku suwa ku iyaye ko ku majibunta al'amuransu in kuka saki mata ku mazaje kar ku hana su su koma gida a saki auren mazajen su ku iyaye na fata an gane umarnin can wadancan can kuma wadancan fala ta'duluhunna kada ku hana su an yankihna azwajahunna su auri mazajen su na farko din kaga sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce an yankihna bai magana akan me an yarji'na ba bai ce kar ku hana su su koma ba sai ya ce kar ku hana su su auri wannan yake fassara maka cewa fa balagana ajalahunna ana nufin sun gama idda ne domin ba dan sun gama ba za a ce kar ku hana su su koma amma sai aka ce me kar ku hana su su aura ya gode kin sun gama idda yin sabon aure ne fa balagana fala ta'duluhunna kada ku hana su an yankihna azwajahunna su auri mazajen su na farko din aka saukar da wannan aya ana saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sahabbai wannan aya maqil bin yasar yaji wannan aya sai yake cewa ya rasulullah zan aikata yanzu ka ma'ana ta koma gidan mijinta ma'ana a sake sabon aure na yadda tun daga aya ai khalas ba maganar kuma taurin kai to haka sabon manzon Allah shi idan an ce in mutun yana da ra'ayin sa kaza ana cewa gashi Allah ya ce kaza kuma manzon Allah ya ce kaza nan da nan sai ya sauka da kan ra'ayin sa ba maganar wani kwana kwana kamar yanzu galibi mutane daga wani zai taurare ma gaba daya tunda shi ra'ayin sa ne sai kuma wanda koda zai yadda sai zai tanazuli sai da me da dan kauce kauce kadan 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 to wannan fa ya mafi alkhairi sai da wancan tunda shi zai yadda din amma sai ya dan yi haka haka to shi ana karanta masa aya sai asara shikin ai kawai za a daidaita ya kawo su daki kawai daura ta koma tunda ga abinda Allah ya ce na'am Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku hana su su koma a wasu auruwa to ainihin mazajin su Allah tabaaraka wa ta'ala ce idza taradaw bainakum bil ma'ruf sai ce idza taradaw bai ce idza tarada ba idza taradaw bainakum idan sun yarjejeniya tsakankanin su da mijin da matar da ƴan uwan matar an haka kenan ba daidai bane kawai iya miji da mata bayan kuma idda ta kare kai ko idda bata kare ba ya kamata me a sanar da majibunta al'amuran mata ballantana kuma idda ta kare kawai iya miji da mata shikenan sun daidaita kawai su daura auren su su koma Allah tabaaraka wa ta'ala yace idza taradaw bainakum in sun yarjejeniya tsakankanin su tsakankanin miji da mata da kuma ahalin mata din a kuma samu shaidu shi sa Allah tabaaraka wa ta'ala sai yace taradaw da siga ta jami domin iya su bi mai sisa ne da aure ba sai an samu shaidu sai an samu yardar me waliyan ita mata bace sai ta aure da kanta ba shi miji ne zai iya zai karɓo kansa aure a zo a yi siga da kai ka karɓa wannan ya halasta amma dai ya fi zama da kunya a ciki shine ka sa wani ya karɓa maka idza taradaw bainahum bil ma'ruf dhalika yu'adhu bihi man kana minkum haka shi ake wa'azi da shi ga duk wanda ya kasance daga cikin ku yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da yinin lahira ma'ana wanda yake mumini wanda yake musulmi domin ba da mutum ya zanto mumini musulmi sai ne sai ya imani da Allah sai ya imani da yinin lahira mala'ika jibril tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akhbirni anil iman sai ya ce me an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir na'am sai ko Allah tabaaraka wa ta'ala ce zalikum azaka lakum zalikum kun ga wancan abin da aka gaya muku cewa kada ku hana su azaka lakum kar ku hana su su koma gidan mazajen su na baya azaka lakum Allah ya ce hakan ya fi muku alkhairi fa su koma gidan mijin nan na baya tunda yana so tana so azaka lakum ya fi muku alkhairi wa atahar kuma ya fi tsarki ga zakatan su ma'auratan domin ba za ta tafi gidan wani tana tunanin wancan mijin ba shi ma kuma ba za ta tafi ta aure kuma yana tunanin ta ba za a iya samun ma'ana wa athar ya fi tsarki ga anashin zakatan ma'aurata din azka din ana nufin ga ku majibunta al'amura da su ma'auratan wa athar kuma ana nufin me ma'auratan su biyu ina fata an gane wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake sanin komai, ko kuma abin da kuke sani sai dai abin da ya sanar da ku. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, nan zamu takaita abinda muka karanta dai na fasara mana dai Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu tarayya a cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta min. Ya Ubangiji ka sa mu cika da imani, ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. Ya Allah ka ji kan iyayenmu kamar su rahama, ka ni'imta su cikin kaburburan su wanda suke raye cikin su. Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su kari imani. Ya Allah duk marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, kowa da bukatun sa alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana duka. Wanda suke barar addu'o'i daga bangaren mu ya Ubangiji ka taimake su, ka biya musu bukatun su na alkhairi. Ya Ubangiji ka ƙara wa ƙasar nan zaman lafiya da albarka, ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya, ka ƙara wa garin nan aminci ya Ubangiji. Duk inda ke tashin hankali Sudan da wasu guraren da musulmi suke halin kakanaka, ya Allah tabaraka wa ta'ala ka bada kwanciyar hankali da zaman lafiya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.